Sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ke magana kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalal da kuma Niya muryar Arewa ko kuma BOA Africa Zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi Ghana. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da hantsar ranar Laraba 4 ga watan Satumba 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa a Najeriya, shugaban 'yan sandan kasar Muhammad Abubakar Adamu ya gana da gwamnonin kudu maso yammacin kasar da masu ruwa da tsaki akan harkar tsaron yankin. Sannan muna tafa da maimakin shirin ciki da gaskiya na Sarfil Hashim Gumal. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Kamaru da kuma sakonnin da kuke bar mana akan na'ura. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Afirka ta Kudu ya yi Allah wadai da hararen da aka kai akan 'yan kasashen waje da wuraren harkokin kasuwancin sassan biranen Johannesburg da Pretoria. Yana mai kwatanta lamarin a matsayin abin da ba za a lamunta ba. Sam kasanmu ba ta goyon bayan nuna kyama ga wani, in ji shugaba Cyril Ramaphosa a wani sakon bidiyo da aka wallafa a shafin Twitter. Yana mai cewa ba za mu amince a riƙa kai hari akan jama'ar wasu ƙasashen Afirka ba. Ya ƙara da cewa ba hujja ba ce ga mutane su riƙa kai hari akan wasu da wuraren kasuwancinsu don suna zargin 'yan wasu ƙasashe sun mamaye ayyukan yi a ƙasar. Darren Taylor shi ne wakilin muryar Amurka a birnin na Johannesburg.
I don't see from my experience and all the experts that I've spoken to,
Yace bisa abin da na lura da shi da kuma duk ƙwararrun da na zanta da su, ban yadda cewa 'yan ƙasashen waje sun mamaye ayyukan Afirka ta Kudu ba, hasali ma su ne suke samar da ayyukan yi a ƙasar. Masana Amurka sun yi hasashen cewa makashar guguwar nan da aka wa lakabi da Dorian ba za ta soka kai tsaye akan jihar Florida ba, amma duk da haka an gargaɗi jama'ar yankin da su ci gaba da zama cikin shirin kota kwana. Ƙwararru sun ce guguwar na ƙara zama mai ƙarfin gaske, za kuma ta raɓi jihohin Florida da Georgia a daren Talata zuwa wayewar garin Laraba, sannan za ta zubar da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a jihohin North Carolina da South Carolina ɗauke da guguwa mai ƙarfin gaske. A cewar gwamnan jihar ta North Carolina Roy Cooper, lokaci na ƙurewa.
Because this storm is anticipated to pick up speed,
ya ce lura da cewa ana fargabar guguwar za ta ƙara gudun da take yi, lokacin da ake da shi na kintsawa na ƙurewa. Guguwar wacce tuni ta sauka a kai tsaye kan a yankin Bahamas ta lalata akalla gidaje 13,000 a kiyasin farko da aka yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya ce ba shi da wani zaɓi da ya wuce kira a yi zaɓe da wuri, bayan da wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar suka yi ta waye kan batun ficewar ƙasar daga ƙungiyar tarayyar Turai sakamakon ƙuri'ar da aka kada a majalisar wakilai, wanda ya nuna masu ƙuri'u 328 sun yi nasara akan masu 301, na nufin 'yan majalisar za su iya gabatar da buƙatar da ake wato sake jinkirta wa'adin ficewar ƙasar daga tarayyar Turai. Matakin da zai kange burin Prime Minister Johnson na yunkurin ficewa daga tarayyar ba tare da an cimma wata matsaya ba. Jeremy Corbyn shi ne shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Labour.
There is no consent in this house to leave the European Union without.
Yace majalisar bata amince Burtaniya ta fice daga tarayyar Turai ba tare da an cimma wata matsaya ba. A karon farko Amurka ta saka takunkumi akan hukumar Iran da ke kula da ayyukan binciken sararin samaniya, bayan da ta zarge ta da yin rufa-rufa kan shirin kera makamai masu linzami. Takunkumin ya shafi cibiyoyin binciken sararin samaniya da wacce ke bincike kan fasaha kera jirage da rokoki. Takunkumin har ila yau sun hada da rufe duk wasu kadarori da waɗanda cibiyoyin suka mallaka da ke nan Amurka, tare da haramtawa duk wani ba Amurka yin hulɗa da su. A jiya Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ba za ta bari Iran ta fake da shirin harbawa rukokinta zuwa sararin samaniya ba don ta kera makamai masu linzami. Ita dai Iran ta musanta wannan zargi inda ta ce tana amfani da shirin ne wajen harba rokokin da za su dasa mata na'urorin sadarwa na tauraron dan Adam.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, babban Sufeto General na 'yan sandan kasar Muhammad Abubakar Adamu ya gana da gwamnonin kudu maso yammacin kasar da sarakunan gargajiya da kuma masu ruwa da tsaki akan harkar tsaron yankin. A jami'ar Ibadan ta jihar Oyo, suma wakilan Fulani mazauna yankin sun halarci taron. Daga Ibadan ga rahoton da Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana.
Babban Sufeto General na 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya yi kira ga 'yan Najeriya da su daina sanya kabilanci a harkar tsaro. IGP Muhammad Abubakar Adamu ya yi wannan kiran ne a lokacin da yake yi wa gwamnonin kudu maso yammacin Najeriya, sarakunan gargajiya, kungiyoyi da masu ruwa da tsaki a harkar tsaro jawabi a zauren taron kasa da kasa da ke jami'ar Ibadan.
We have since purchased new fleet of patrol boats to be deployed across our highways as cities within the southwestern zone of the country. This will also involve the deployment of cutting-edge CCTV technology for surveillance functions across the highways and vulnerable locations in our communities in the zones and within other parts of the country.
Babban baturen 'yan sandan na Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya ce sun sayo sababbin motocin sintiri da za a rarraba su a manyan hanyoyi da birane na kudu maso yammacin Najeriya tare da girke na'urorin sanya ido a yankin kudu maso yammacin Najeriya da ma wasu sassan kasar nan. Da yake jawabin maraba, gwamnan jihar Oyo Injiniya Shehi Makinde ya bada tabbacin goyon bayan jama'a da gwamnonin kudu maso yammacin Najeriya wajen samar da tsaro a shiyar ta kudu maso yammacin Najeriya.
We assure you of the support of our people. The government of the Southwest Geopolitical Zone will provide the enabling environment to operationalize the security initiative.
Chiko Onina Ife Oba Anytime Ogunwusi ya gode wa jama'a da suka halarci taron, kana ya ce su ba da haɗin kai don samar da tsaro a yankin.
Ile Otu Abai ta wa sí ìlú Ìbàdàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́.
Ko mai jama'a za su ce a game da wannan taro?
Sunana Bello Garba, chairman Yetti Allah na Ondo State, amma dan madamin jihar Yamma. Taro yayi taro kuma taro yayi kyau. Kuma in ana ci gaba da irin wannan taruruka, na san in Allah ya yarda, Allah ya taimake mu, za mu samu zaman lafiya a kasar nan.
Dan ka koma a jihar Ondo, wani sako ne za ka kai ma mutanen ka na Yetti Allah da sauran makiyaya da manoma?
To alhamdulillahi, in dai na koma lafiya yanzu abinda ya rage in gaya ma jama'a na mun zo dai taro, kuma an yi bayanai masu gansarwa, kuma waɗannan bayanai ina fatan cewa mutane su ɗauke shi da mahimmanci saboda zaman lafiya, saboda wannan taro da aka yi na Southwest, inda ko ina ma ana irin wannan taruruka a jahohinmu na arewacin Najeriya, ma insha Allahu za mu kai ga gacci ga matsalolin da muke fuskanta insha Allah. Kowa ya bi doka a zauna lafiya.
Alhaji Musa da wakili Fulani Ibadan, duk wannan taro ma bamu taba zuwa irin shi ba, kuma munna da irin taron nan da muka gani. Me ya burge ka wannan taro? Abin da ya burge ni shi yanda na ga ma'aikata ana yama mutane kunya, bila inda Hausawa ba wanda bai hallara. Da sai kiran gargajiya da Olu Ibadan duk sun taru na Ikare, duk sun taru sarakan da ni da na Yarubawa gaba ɗayan ta, na Lagos gaba ɗaya.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar. Fadala Gaida Patini Jarda wannan wakar. Yanzu kuma ga Sarfil Hashim Gumel da maimaitin shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A yan makon da suka gabata ne filin ciki da gaskiya ya fara dubo su kuwar fakuwar rabi da wasu ma'aikatan hukumar yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA sa kawo mana idan masu raruna da yadda mu mun dai ji kuwar fakuwar fankan shiga kuncin yanayin aiki da fama da rashin kayan aiki har ma da jin tumkar rashin kulawar da ake musu na neman jefa ayyukan su cikin mawuyacin hali tun ranar farko da muka fara watsa wannan shiri ma'aikatan hukumar NDLEA sun yi ta kiran wannan fili daga jihohin Najeriya masu yawa tare da aiko mana sakonnin email domin nuna jin dadin su ga wannan shiri tare da tabbatar da gaskiyar abin da suka saurara daga bakin wakilin ma'aikatan da suka kawo korafin wannan fili haka kuma ma'aikatan sun yi wannan fili ta yin duk wasu karin bayani da muke bukata ku biyo mu cikin shirin sura na Sarfil Hashim Gumel bayan da muka kammala sauraron korafe-korafen ma'aikatan hukumar yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA mutum guda da aka ambaci sunansa da kuma zargin sa kan tabarbarewar hukumar shine Malam Ahmadu Giyadi tsohon shugaban hukumar wanda ya kwashi shekaru 10 yana shugabancin ta kan haka ne wannan fili ya fara tuntubar Malam Ahmadu Giyadi domin jin ta bakin sa bisa wannan zargi da aka yi masa kafin mutum ta ma'aikatar da wannan hukuma ke karkashin ta Filin ciki da gaskiya ya fara da tambayar su me zai ce game da zargin rashin ci gaba da aka yi wa hukumar.
Eh to kamar yadda ka sani ci gaba bisa ga ganin ra'ayi ne na mutum. Wani zai ga ci gaba din ya ce ba ci gaba ne, wani kuma zai ga ci gaba din ya ce ci gaba ne. Amma ai ba da zai ce shekara da shekaru a kafa ma'aikata irin wannan sai babu ci gaba ba. Ci gaba kan a samu aina.
Cikin su masu korafin nan musamman ma waɗanda suke aiki da kai da ba za su so a ambata sunansu ba sun ce in ma akwai wani ci gaba da aka samu a lokacin da kai aiki duk bai wuce korar ma'aikata da kai ba me za ka ce kan wannan.
Yato amin gaskiya abin da suka faɗi zancen korar ma'aikata an kori ma'aikata amma ai an kore su ne bisa ga ka'ida. Tabbatar ce na kori ma'aikata kuma waɗanda na kora ɗin sun je kotuna ba wani kotun da suka yi nasara a ciki sun je su nan abin nan National Assembly wato wajen su abin nan dokokin na Najeriya sun je da suka misali wajen su House of Reps ba su yi nasara ba sun je Senate ba su yi nasara ba ba yadda suka je su suka yi nasara kuma har yanzu suna yanar suna rubuce-rubucen su amma har yanzu ba ɗaya wanda aka dare shi saboda an kore su a bisa ka'ida.
Malam Ahmadu Giyadi wace ka'ida ka bi wajen sallamar waɗannan ma'aikata waɗannan laifuka suka aikata da suka cancanci a kore su daga aikin wannan hukumar?
Alhamdulillah da kai wannan tambaya. Kaga an ɗauke su ne saboda sana safara da miyagun kwayoyi. Ya zama to idan sun kama masu fara da miyagun kwayoyi ɗin akwai wurin da ake aje kayayyakin shaidar cewa an kama su ɗin wato wannan kwayoyi ɗin. To sukan ɗauki wannan kwayoyi ɗin su saida ko kuma idan suka je su za su je wajen aiki. Wajen aiki ɗin in aka yi bincike don duk gaba ɗaya dole za ka ce za ka yi bincike kafin ka samu abin nan sai ga wani an sace masa kuɗin shi ko kuma a'a kafin a isa wurin sai su buga waya su ce ga mu nan tafi ba mu sani ba wurin ka za mu zo ko kuma wani wuri ne amma dai mun fito aiki. To kaga waɗannan ba su daidai da a bar su ci za su yi abin nan su ci gaba da aiki ba kenan.
Ya nuna dai ana bin diddigin duk wanda yake aiki a hukumar nan ana sauraron kamar watakila ba sani ba ana sauraron sakonni ko bayanan da suke ta wayar tarho.
A'a wato abin ba nan take ba. Waɗanda ake kamawa ɗin yawanci su kansu suka faɗi ga abin da ya faru. Ko kuma a'a waɗanda suke tafiya da su ɗin ko kansu suka ce ga fa masu ɓata mana aikin. Bisa ga misali na fita ziyara na je ni gaisuwa a wajen wani gwamna idan sai ɗauko min sunan kin mutum uku sai kaga waɗannan su su ne suke kallafar da aikin ku da kake yi ya shi gona ne ya samu ka san yawanci akwai waɗanda suke yan menene ake kiran su political party bangers
yan bangar siyasa
yan bangar siyasa kaga su waɗannan yawanci suna shaye-shaye to su kuma kaga masu shaye-shaye din nan su ne yawanci yan siyasa suke daukan su suna fita da su wajen campaign to ba abin da NDA za su yi waɗannan ba za su gaya maka ba kaga a shari'a ba su rai ba ne saboda kowa in dai muddin ka sa kunnen ka kasa za ka gane abin da ke faruwa
Al'amuru Giyadi ka fara wannan aiki a 2005 zamanin mulkin Obasanjo tarihi ya nuna ka karba daga Shaba Lafiyagi me zaka tunane sanadiyar da aka kawo ka wannan hukumar
eh to abin da faru a wannan lokacin kasashe guda uku ne na
kudinki nayi kuskure a Bello Lafiyagi nake so in fada a Shaba ba eh Bello Lafiyagi
gaskiya ne abin da kawai a lokacin akwai kasar Amerika da Ingila da Germany wani suka je suka samu shugaban kasa ne a wannan lokacin wato shugaban kasa Olusegun Obasanjo suka yi masa kara na abubuwan da suke tafiya wanda ke ba daidai ba kuma aka duba haka cewa abin nan da suka yi kara a kai gaskiya ne to shi ya sa aka tura ni wurin saboda in gyara wurin
akwai kuma wani abu da suka faɗa a wannan hukumar sun ce wasu daga cikin kayayyakin aiki da ake amfani da su kamar bindigogi su kaɗai ne ma suke amfani da bindigogin da tun a yakin basasa aka yi amfani da su me za ka ce kan wannan ɓangaren
ito yanzu suka ce su kaɗai ne suke amfani da wannan bindigogin ne tsammani sun yi kuskure wannan bindigogin an raba su ga ƴan sanda na amfani da su kuma ni ma na zo na same su a wannan ma'aikata din to ni na sani na yi order kayayyakin bindigogin nan daga Kaduna akwai wurin da suke kera su na gwamnatin tarayya kuma sabbin bindigogi ne kuma aka sai su aka mana su kuma har yanzu na suna amfani da su saboda ba daidai ba ne a ce ba waɗansu makamai da ita sabbi ne a wurin ba akwai su
wato yana ya nuna an ƙara wasu daga cikin makama amma ba mamaki akwai kuma samfurin waɗancan tsoffin bindigogin masu mari za na ci gaba da amfani da su
gaskiya ne ana amfani da su
kazalika kuma sannan sun nuna ƙorafi cewa wato hukumar kamar ba a damu ma da ita ba ba ta da kayan aiki ko da ma irin ofisoshi da take amfani da su a jihohi ofisoshi ne da aka gina su zamanin mulkin soja na janar Babangida wato na tsoffin jam'iyyun nan na NRC da SDP
eh to gaskiya kam yawancin gine-gine din da su ake amfani amma kuma ai gine ne kyakkyawan gine ba wai dole ne a ce ko shekara sai an rushe an sa wani sabon kafin a ce wai an samu cigaba gaskiya ana lura da ma'aikata kuma yancin wasu sun shiga alhamdulillah ba za ni a ce babu shi ba akwai shi kuma ana kan yin ake kamar neman hanyar za a nuna waɗansu ana yi
wannan mudu giya dai sannan akwai bayanin da suka yi ƙorafi cewa waɗanda suka daɗe suna aiki ba ƙarin girma ba rayuwa mai kyau da suke yi kuma alhali suna sadaukar da rayuwarsu wajen kare Najeriya daga illar shan miyagun ƙwayoyi
gaskiya suna iyakacin kokarin su wajen kare kasa ne a wajen wannan aikinsu kuma ya suka ce babu ci gaba ai sun yi kuskure yawancinsu sun fara ne gaba ɗaya da ko a nini ɗaya ko kuma a nini biyu ko uku ɗaya suka shigo kamar lauyoyi to yau a cikinsu waɗansu directors ne in babu ci gaba a ce za su kai waɗannan mukamai ɗin kuma waɗansunsu komandoji ne to a ce wannan a ce ba ku ci gaba daidai sun yi kuskure a wannan abin nan ɗin ka akwai ci gaba sosai kuwa ana ba su iyakacin haƙƙi.
Tsohon
Babban shugaban hukumar yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLA Malam Ahmadu Giya da kenan. To idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kamo karshen tattaunawar. Yanzu amadadin duk wanda aka ji muryoyin su musamman ma Hassan Umar Tambuwal da Nasir Adam Ali Kaya wanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfi Lahashin kuma nake cewa mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Sarfilu Hashim Gumel da maimakin shirin ciki da gaskiya. Yanzu kuma ga sharhin wasu jaridan Kamaru.
Zamu fara sharhin jaridan namu ne na wannan makon da jaridar Mutation ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da babban labarin ta ke nuna cewa a jihohin ƴan awarin kasar Jamhuriyar Kamaru guda biyu masu amfani da English Sarauniyar Ingila komawar dalibai makarantun su a wannan lokaci dai bai samu karbuwa ba domin irin barazanar da masu dauki da bindigogi suke yi musu sai kuma jaridar Economy ta kasar Kamaru an da ita ma cewa ta yi gwamnatin kasar ta yankewa bankunan ƴan kasuwa adadin kudaden da za su dinga amfani da su a kowace rana. Jaridar Bisant kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru cewa ta yi shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Mustabiya har yanzu bai inganta gidajen yarin kasar ba a yayin da mazauna gidajen yarin suke fama da cinkoso da kuma rashin kyawun yanayi. Sai jaridar Deson ta kasar Kamaru ta ce har yanzu maharan bangaren ƴan awaren kasar suna ci gaba da kai farmaki akan jami'an tsaro masu yiwa gwamnati kasar biyayya. Sai jaridar Du Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru tace har yanzu maharan Boko Haram suna cin gashin su babu babbaka akan iyakar kasar Kamaru, Najeriya da kuma Jamhuriyar Chadi. Jaridar Le Message kuma cewa ta yi shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Mustabiya da uwar gidansa Chantal Biya sun je taron da gwamnatin kasar Japan ta gayyace su domin kara habaka kasuwanci tsakanin kasar ta Japan da nahiyar mu ta Afirka. Jaridar Le Jour kuma ta labarta mana cewar gwamnatin Kamaru ta umarci malaman makarantu da dalibai na kasar da su jajirce wajen sanya matakan tsaro a makarantun su domin irin barazanar da ake fama da shi a yayin da aka koma daga hutun watanni uku kuma an fara gudanar da karatun ne ranar 2 ga watan Satumba 2019. Za mu kammala shirin jaridun namu ne da jaridar Anadolu anda ta shaida mana cewar ministan sadarwa kuma kakakin gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru Rene Sadi Emmanuel ya bayyana wa ƴan siyasan kasar Kamaru cewar duk wanda bai bi doka da oda ba to zai ji a jikin sa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla a gaida Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana dan Lamin Joji a kagara jihar Niger, Nigeria. Ina jigila ma gwamnatin tarayya akan matakan da ta dauka akan cin mutuncin da ake ma dan Nigeria daga Afirka ta Kudu. Abin da ake bukata kenan gwamnati ta rika yi. Ba wai cewa abubuwa su rika faruwa cin mutunci ake gwamnati a ce ta juye baya kamar ba ta tabbata san ana yi ba. To wannan ba daidai bane. Amma matakan da ta dauka akan cin mutunci da ake aka yi matan Najeriya a Afirka ta Kudu yayi daidai yayi kyau ko da ma abin da muke fata kenan gwamnati ta rika ne.
Assalamu alaikum, sunana na da Haruna Bajo ga garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillah ala kulli hal, a yau ina so in kira ga al'ummar Najeriya cewa ba a rana sharri da sharri ko haka su yi hanzari su daina lalata ababe na kasuwanni na al'ummar Afirka ta Kudu domin ko hakan ba daidai ba ne. Kuma ya nufi cewa ko mutane ne masu yin zaman lafiya da ta kuma Allah ya kawo mana fahimtar juna da son juna da ƙaunar juna da kamun da al'ummar Afirka don amfana da juna.
Assalamu alaikum BOA, mai magana Ali Rafsada Gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. Na kira ga gwamnatin Afirka ta Kudu ya kamata ta yi mai yiwuwa wajen daƙile kashe baki a ƙasar ta, kuma sannan ta sani cewa ƙasa ba ta ci gaba sai da bako don duniyar ma bakunta aka zo. da fatan gwamnati za ta sa ido kan yanda ake ciwo baki mutunci ta dakile wannan da fatan shugabanninmu na Najeriya da sauran shugabannin kasashe wanda aka kashe wa baki za su hoppasa wajen nemawa ɗan kasar su yanci da kuma neman biya biya akan wanda aka kashe ba su jimu ba su gani ba akan al'amari na kasuwanci kasuwa ba haramun bane kuma ko ina kan wata mutum yayi kasuwa
to kafin mu yi sallama ga labarai amma a takaice
karan farko Amurka ta saka takunkumi akan hukumar Iran da ke kula da ayyukan binciken sararin samaniyanta bayan da ta zarge ta da yin rufa-rufa kan shirin kera makamai masu linzami takunkumin ya shafi cibiyoyin binciken sararin samaniya da wacce ke bincike kan fasahar kera jirage da rokoki takunkumin har ila yau sun hada da rufe duk wasu kadarori da waɗanda wannan cibiyoyi suka mallaka da kenan Amurka tare da haramtawa duk wani ba Amurka yin hulɗa da su Masana anan Amurka sun yi hasashen cewa makwacin gugunan da aka walakabi da Dorian ba za ta sauka kai tsaye akan jihar Florida ba amma duk da haka an gargadi jama'ar yankin da su ci gaba da zama cikin shirin kota kwana kwararru sun ce gugunan na ƙara zama mai ƙarfin gaske za kuma ta rabi jihohin Florida da Georgia a daren Talata zuwa wayewar garin Laraba sannan za ta zubar da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a jihohin North Carolina da South Carolina dauke da guguwa mai ƙarfin gaske Shugaban Afirka ta Kudu ya yi Allah wadai da har-haren da aka kai akan 'yan kasashen waje da wuraren harkokin kasuwancin su a sassan biranen Johannesburg da Pretoria.
To Mamud sanna da aiki.
Madalla.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikin mu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adli Toro. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Mahmud Lalo da ya ta da gabatar da shirin da kuma Salaman Abu da ya taimaka wajen hada shirin gaba ɗayansa da ma injiniyan mu na yau Darrell Smith ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan birnin Washington DC ke cewa ku ne lafiya